أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودياغ الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوا وانا غودي من البركة ننشكين قدر راديو إذاعة الهدى يومنا لحدي بقي قوتنا ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا دبو دايا دريه دودا أربعين دبيو واندهاك إنيادا چوا أشرين دبير جن وطنقوما ميلاديانا دبو بيو دا أشرين إن شاء الله تعالى كينان كمان يند مكسابا واننزي زمان تومان الزمان وقوما شا دايا أتكين وسيو ين النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوا قديا ماتا bayan abin da ya gabata na kasancewar mace ta yi kokari matuka ta zamanto tana da iffa tana da kamewa wanda wannan kamewa shi zai gadar mata da samun daraja da mutunci a nan rayuwarta na duniya sannan kuma a gobe kiyama su zamanto su ne ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah mai girma da buwaya a yau wannan zama abin da nake so in fadakar da kaina in fadakar da ke ƴar uwa musulma in fadakar da kai dan uwa musulmi karkashin dai waɗannan wasiyoyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a magana da ake na a kyautata kar ayi kaza a bar kaza kar ayi kaza a bar kaza a aikata aiki kaza akwai lada abu kaza ka aikata shi akwai zunubi wanda waɗannan abubuwa ka cokam gaba ɗaya idan ka tara su jumlatan wahida ana so ne a maka bayanin cewa ka aikata aikin da zaka samu rayuwa mai dadi a nan gidan duniya sannan kuma ya zamanto gobe kiyama zaka samu dacewa a wajen Allah mai girma da buwaya to iya daga cikin ahwal da yanayi wanda dan adam zai tsinci kansa a gobe kiyama bayan abin da ya shahi mutuwarka idan ka je gobe kiyama to wannan ayyukan da aka aikata a nan gidan duniya ayyuka na kirki managartan ayyuka to waɗannan ayyuka su za su zamanto a matsayin sababin da Ubangiji subhanahu wataala zai rahama a gare ka to iya daga cikin abin da zai ƙara mana ƙaimi a bangaren da ya shahi bautawa Allah subhanahu wataala musan wai idan aka je gobe kiyaman nan al'amuran ya za su kasance zan yi magana akan wata gaba daya daga cikin gaban da suke da alaka da gobe kiyama saboda wannan zai taimaka mana akan mu yaunana ma'aunin mu ya zamanto yayi yauni ayyukan mu na alheri su zamanto su ne masu yauni surrin jayi ayyukan da suke na banna ne daga cikin ababen da za su faru a gobe kiyama akwai abin da ake cewa al-mizan al-mizan shine ma'aunin da za a auna aikin mutane a gobe kiyama iya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa garkashin qur'ani da hadisi cewa lalle akwai wani ma'auni wanda tuzanu bihi al-hasanatu was-sayyi'at wanda da shi za a rika auna ayyukan alheri sannan kuma za a auna ayyukan suke na banza kamar haka in ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana yace wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa nad'u al-mawazin al-qist Allah ce zamu ajje ma'aunayya zamu girke ma'aunayya na adalci a gobe kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai wanda za a zalunce ta da komi imana za ajje ma'auni kuma za a yi hisabin da yake cike da dukka imana wanda yake cike da kokonto da bi a cikin tsanaki wanda ba yanda za a zalunci wata rai da wani abin da ta aikata a hana ta ko kuma abin da bata aikata ba a ce ta aikata Allah yake cewa in kana mithqala habatin kai in ma ya zamanto aikin na bawa daidai kwaya ce kamar yanda ka san kwaya hatsi ko dawa ko makamancin wannan min khardalin wanda ma abun ba zai maganu ba a saman wata wani falaki wanda yake baki wanda abun ba zai maganu da kyau ba to ubangiji subhanahu wataala zai halarto da shi a gobe kiyama Allah ce ataina biha zamu iso da wannan abun da bawa ya aikata wa kafa bina hasibin wannan yake maka nunin cewa lalle tabbas gobe kiyama za a zo a tsaya sannan kuma za a auna aikin da ka aikata aikin da kika aikata aikin da na aikata duk abin da muka aikata da abin da muka ce da abin da muka kai muka kawo akai a nan gidan duniya to za a auna shi a gobe kiyama a ga cewa yaya sakamako zai bada to kaga idan dan adam yana rayuwa a duniya yana tuna irin waɗannan abubuwa sai daga cikin abin da za su taimaka maka akan tsayuwa kyam akan abin da yake tafarkin Allah ne subhanahu wataala sannan Allah ya sake cewa faman thaqulat mawazinuhu yace fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin ubangiji subhanahu wataala yake cewa faman thaqulat mawazinuhu dukkan mutuman da ma'aunin shi yayi yauni a gobe kiyama bi mana aka zo aka dora aikin ka aka ga aikin ka na alheri yarin jaye abin da yake na banza ne to Allah ya ce kai tsaye irin waɗannan bayi fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu rabauta a gobe kiyama Allah sanya mu a cikin su amma sai Allah yake cewa kuma waman khaffat mawazinuhu wanda kuma ya zamanto ma'aunin shi ya zamanto khaffa bi mana bayyana yauni yayi zama saka yau aikin shi na lada sune ɗan kadan abin da ya shahi zunubi kuma shi yake da yauni yarin jaya Allah yake tafa ulaika alladhina khasiru anfusahum kaga irin waɗannan mutane Allah ya ce sune waɗanda suka tabar da kawunan su suka asarantar da rayuwar su suka sa lokutan su da dukkan kai kawun su da dukiyar da Allah ya ba su da mulkin da Allah ya ba su da lahiyar da Allah ya ba su da dukkan wani abin da ake kafafa da shi a cikin rayuwa da Allah ya ba su ba su doki wannan ni'ima ta Allah subhanahu wataala dan yi wa Allah godiya akai ba sai zaman to butulce wa Allah suka yi lahiyar da Allah ya ba su saban Allah ne aikin su dukiyar da Allah ya ba su saban Allah ne aikin su mulki da Allah ya ba su saba wa Allah subhanahu wataala shine aikin su sai zaman to abin da Allah ya musu na ni'ima sai suka ju ya wannan godiya ta zuma butulci ga Allah subhanahu wataala Allah ce to kaga irin waɗannan mutane fa ulaika alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suka tabar da kawunan su suka asarantar da kawunan su ina ne makoman su Allah ce fi jahannama khaliduna fi jahannam wanda za su dawwama a cikin wutar jahannama to kaga Allah kiyaye ka rika tuna irin waɗannan abubuwa kenan wannan zai ƙara maka kuzari akan aikata aiki wanda yake managarci sannan kuma dukkan wani abin da kake gama mai girma ne in ba a same shi ba za a yi tashin hankali in an rasa shi ba za a samu wannan in wannan ya zamanto kawai bautan Allah ne idan ka kuskurewa hankalinka zai tashi amma wani abu wanda yake na rayuwa ya zamanto kana sabbara zuciyarka kana hakurtar da ita kana lallashinta akan ta duk wani abin da yake na duniya ba lalle bane a ci a cin mushi mana akai zuwa gare shi amma su diya za ka ga dan adam ya rasa Allah saboda wani abin da bai taka kara kariya ba a nan gidan duniya to wannan shine abin da yake jiran ka yake jira na yake jiran ki yake jiran mu gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya kai mu da imani sannan kuma shi abin da ya shahi wannan ma'auni da za a auna aiki a gobe kiyama da shi yana daga cikin al'amuran da suke na gaibi ne bi ma'ana gaibi ne ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ga irin abin da zai faru حديث عمر بن الخطاب الله قال الرأى قريش كيتشيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من زال الله سيرا دا أمونت الله سبطة قريش كيتشيوا الإيمان ويتي كاغا إيماني إنجي من زال الله إيماني أبن دا كيتشيوا إيماني أن تؤمن بالله كي إيماني دا الله وملائكته كي إيمان دا ملائكو وكتبه كي إيماني دا اللي تتفن دا الله سبكر ورسله سنكما كي إيماني دا من زنن دا الله يتورو وتؤمن بالجنة والنار wal mizan kai imani akwai aljanna akwai wuta sannan kuma wal mizan wannan shine mahallu shahid kai imanin cewa lalle akwai ma'aunin da za a zo gobe kiyama a tsaida ki a auna aikin da kika aikata duk wani abin da kika aikata na rashin mutunci da rashin sanin ya kamata a nan cikin rayuwar duniyar nan to wannan ke turka tuna cewa fa za a tsaida ki a auna wannan aiki a gobe kiyama daga ka shiga ki shiga in shiga mu shiga cikin taitayin mu dan mu ga cewa mun kaddamar da ayyuka managarta dan ya zamanto a wajen awon nan mun samu sassabci sannan kuma wa tu'mina bil ghaibi ba'da al maut sannan kuma kai imani da irin abubuwan da suke fakakku na bayan mutuwa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kai imani da kadara na alheri ko kuma sabane shi to wannan ma'aunin da za a auna aiki akan shi gobe kiyama lahu kifatani iya da bangarori guda biyu imana iya da tafi guda biyu iya da bangare guda biyu kamar da ka san skeli wanda ake awo da shi a yau a bangare daya dora kilon da za a auna a bangaren daya kuma dora abin da za a auna ake kai wannan girman wannan abu to shi ma wancan ma'aunin da ubangiji subhanahu wataala zai auna aiki shi ma yana da bangare guda biyu bangare daya a auna a dora zunubi bangare daya kuma auna ayyukan suke na alheri ne to iya da kifatan tuza'u fi ihdahuma alhasanat a bangaren daya a zuba ayyukan suke na lada ne wa fil ukhra sayiat a bangare daya kuma azuba ayyukan suke na zunubi ne dalili akan wannan magana hadisin abdullahi dan amr dan as Allah kare yarda gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yukhallisu ay yumayyizu ubangiji subhanahu wataala zai tantance rajulan wani mutum min ummati a cikin wannan al'ummata manzon Allah yake cewa ubangiji subhanahu wataala zai jarrabi bi ma'ana zai tantance ko kuma ace zai jarraba wani mutum daga cikin wannan al'ummar tawa ala ru'usil khalaiqi akan sauran halittun duniya gaba daya ana tsatsaye sai ubangiji subhanahu wataala ya sa a kirayo shi a gobe kiyama idan aka kirayo wannan bawan fayanshuru alaihi 99 sijillan sai a shunhuda mushi takardu 199 wannan takarda kowace ɗaya daga cikinta daga inda yake gani har ƙarshen ganin shi ƙarshen takardar ɗaya bata ƙare ba sannan kuma ga wata irin ta Allah ita ma ta tahi ga wata irin ta ita ma ta tahi takarda 199 ɗari ba ɗaya za a zo a shunhuda a gaban wannan bawa kullu sijillin kowane takarda ɗaya mathalu maddil basari girmanta da fadinta da tsawanta ya wuce inda idan dan adam zai iya riska kuma ga sunan duka ayyuka ne na banza bawan ya aikata fa yaqulu thumma yaqulu sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa wannan bawa atunkiru min hadha shay'an yanzu kana inkarin wani abu daga cikin waɗannan abubuwa gaba daya ba kai bane ka aikata kaza ba kai bane ka aikata kaza ba kai bane ka aikata kaza azalamatka katabati alhafizun shin waɗanda na wakilta su yi rubutu a kanka na ayyukan da ka aikata sun zalimce ka Allah zai ce ma wannan bawa fa yaqulu sai wannan bawa ya ce la ya rabb a ya Allah ba su zalimce ni ba fa yaqulu sai Allah ya ce mishi afalaka uzrun shin kana da wani hamzari ko wani uzuri wanda zaka gabatar a yau fayaqulu la ya rabb sai ya ce a ya ubangiji yace bai da wani uzuri bai da wani ja fayaqulu sai Allah ya ce bala inna laka indana hasana Allah ya ce aha lalle mu kana da aikin alheri a wajen mu wanda mun taskance maka wannan aikin yana na a wajen mu wanda wannan shine muhimmancin da ake ta kiran mutane akan cewa ku dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta kar ku sanya mishi kishiya ko da an samu mutum da ayyukan suke na banza wanda ba daidai ba amma idan ya zamanto a bangaren da ya shahi dayanta Allah kuma baya wasa to wannan idan Allah ya ga dama yana iya azabtar da shi tukunya kai shi wuta ya kai shi aljanna in kuma ya ga dama ya ce ayyukan da ya aikata na ba daidai kin ba gaba ɗaya ya yi mishi ya je gidan aljanna Allah sai ya ce wannan bawan bala inna laka indana hasana kana da aikin alheri a wajenmu fa innahu la zulma alayka alyawm Allah ya ce babu zancen zalunci akan ka a yau ana cikin wannan magana fatukhraju bi taqatin fiha sai a huddo wata yar takarda ko kuma ka ce wata alkarta alkarama a cikin wannan takardar an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wannan bawan duk da katobar da ya aikata to amma kuma a wannan bangaren baya da matsala fa yaqulu sai ubangiji subhanahu wataala yace a halarto da ayyukan nan a zuwa auna su fa yaqulu sai bawan sai yace ya rabb ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat ya Allah wannan ilkar cikin ilkararrama me yi amfanin ta da tasirin ta akan waɗancan manyan takardu wanda an yi tarbuta ayyuka da suke ba su da kyau a ciki ai ba wani tasirin da wannan ilkar cikin zata iya yi fa qala sai Allah ya ce mishi innaka la tuzlam ka fasani cewa ba za a zalunce ka ba qala fa tudu sijillat fi kaffatin sai a dauko waɗannan tarin takardun nan gomiya 99 sai a dora su a bangare ɗaya na sikeli wal bitaqatu fi kaffatin ita kuma wannan kartin alƙarama sai a dauko ta sai a dora ta saman bangaren ɗaya ita kadai fadashati sijillat wa thaqulat al bitaqa ana dora wannan alƙartin nan didda karantan da take da amma kai tsaye sai tarin jayi waɗancan manya-manyan takardu gomiya 99 da aka rubuta waɗancan ayyuka na banza a samansu wannan albidaqan nan wannan takardu ɗin alƙararrama sai ta rinja waɗancan ayyukan gaba ɗaya me yasa fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala shay saboda babu abin da ya isa yayi yauni akan sunan Allah wannan bidaqa tana dauke da sunan Allah su kuma waɗancan takarrun ayyuka ne na banza a samansu a dalilin haka sai zamanto wannan kalma ta la ilaha illallah sai ta rinjaye waɗancan ayyukan duk da cewa ga sunan a haka sun yi ta yawa to wannan iya ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna wa ɗan adam cewa lalle ya sa ƙaimi da dukkan wani abin da ya kamata dan ya ga cewa kalmar shi ta la ilaha illallah ba abin da ya taɓa ta na tasgaro wannan shi kuma karatu ne na musamman a yau kuma kalubale ne mai girma wanda ba abin da ake jan hankalin mutane zuwa gare shi a yau sama da su sanya wa Allah subhanahu wataala kishi akai wataƙila zaka ga wasu ma da sunan suna amsa sunan malamai ne su suke karantar da mutane addini amma sai ka sabo da su ake haduwa suna dora mutane akan hanyar shirka to kaga duk yanda dan adam banna shi ta kai banna idan ya zamanto wannan bawa akwai la ilaha illallah kin shi ba ta da matsala to wannan zai taimaka mishi a gobe kiyama kuma koda ya shiga gidan wuta ba zai dawoma ba wannan abin da ya shahi kenan wannan bidaka sannan kuma ita wannan ma'aunin da za a auna ayyuka a gobe kiyama to wannan ma'auni ne wanda in aka zo awannan ba wani dan adam kin da yake tuna wani saboda balagatil qulubul hanajira idanu sun huto zukata suna bugawa kowa yana ga cewa ta ci ba ta cin ne ba ya za a kaya ga ayyukan alherin ka an dauko ga ayyukan sharrin ka an dauko la ilaha illallah dan adam ya rika tuna irin waɗannan lokuta za su taimaka maka akan tsayawa akan bauta wa Allah subhanahu wataala za a zo a tsaida ka kai dai wani dan wani kin nan ke dai wacce yar wani kin nan za a tsaida ki za a tsaida ka za a tsaida ni za a tsaida mu a dauko ayyukanmu na alheri a zuba a dauko ayyukanmu na ba daidai ba su ma a zuba a ga wanne ne zai rinjaye wani a irin wannan yanayin babu wani dan adam da yake tuna wani hadisin Aisha ummul mu'minin as-siddiqatu bintu as-siddiq zawjur rasuli sallallahu alaihi wasallama Aisha uwar masu imani mai gaskiya matar mai gaskiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa qalat zakartu an-nar fa bakaitu tana zaune ta rika tuna gidan wuta wannan abin sai yasa ta rika zubar da hawaye idan ta tuna irin wasaf din da aka bada na wuta a cikin qur'ani cikin hadisin manzo Allah wannan abin yasa hankalinta ya tashi idan take zubar da hawaye kaga abin da ya kamata mata su kasance a irin matan da ake koyi da su amma yau in kaga mace tana kuka to sai an taba wani maslahanta ko kuma a wata film ce aka sa aka yi wani abin tausayi anan kaga tana kuka amma ba za ta tuna girman Allah ba ta gita tuna hatsarin gidan wuta wannan abu ya sa ta zubar da hawaye to ita Aisha tana zaune ta tuna da wuta fa bakat sai ta yi kuka tana cikin wannan kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yubkiki yake Aisha me yake saki kuka qultu Aisha take cewa sai nace zakartu an-nar fa bakaitu gidan wuta na tana sai nayi kuka sai take tambaye manzo Allah fa hal tazkuruna ahlikum yawmal qiyama ya ma'aikin Allah wai kuna tunawa da iyalinku a gobe kiyama fa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا ما ذا الله يتي كنغ أوري غداؤكو باب ونمتن ديا ديكي تنا ونمتن ديا كواني نشي توانا مرانا وصورة ريني kaga anan man Aisha tambaye take cewa shin manzo Allah kuna tuna iyalin ku a wannan ranar kwa sai manzo Allah ya ce mata a wurare guda uku babu zancen tuna kowa kawai kowa ta kanshi ne yake nafsi nafsi ne kawai a lokacin manzo Allah yake cewa inda al-mizan hatta ya'lam ayakhiffu mizanuhu am yasqul a lokacin da aka zo auna aiki to ba wani dan adam din da yake tuna wani kawai dai kana faman ma'auninka zai yi sako-sako ya zamanto ayyukan zunubi sun rinjaya ko kuma a zai yi yauni ya zamanto aikin lada ne ya rinjaya karabauta sannan kuma wa haisul kitab lokacin da za a ba mutum littafin shi da dama ne ko da hagum to anan ma ba wanda yake tunawa hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am shimalihi littafin shi a dama za a ba shi ko kuma a hagum za a ba shi nan ma wuri ne wanda babu zancen wani ya tuna wani sannan kuma yake cewa wa inda sirati idha wudi'a sannan kuma a lokacin da aka shunhuda sirati wajen bin siratin nan ba wani wanda yake tuna wani kowa ta kanshi yake ya kai dan uwa musulmi ya kai ruwa musulma mu rika tuna irin waɗannan ababe kuma tabbas za mu zo wannan wajen kana so baka so yanda ba shawaran kowa ka ganka a duniya to haka wancan wurin ma zaka tsinci kanka a wancan wajen yanzu abin da yake kanka a cikin rayuwar da kake a yanzu kai kokari ka kai ka kawo ka tabbatar da cewa ka aikata aikin da ma'auninka gobe kiyama ayyukan alherin ka za su rinja aikin ka wanda yake na banza ne kaga dai anan Aisha take cewa ya ma'aiki Allah kuna tuna wani manzo Allah ya ce a wurare guda uku ba tuna kowa a lokacin da ake auna aiki da lokacin da ake ba da littahi sannan kuma da lokacin da sira za a hau sirati ba wani wanda yake tuna wani likulli mri'in minhum ne kawai yawma idhin sha'nun yughni kowa sha'anin shi ya wadatar da shi ya ishe shi Salman al-Farisi Allah qadir ra gane shi yake cewa yudha'u al-mizan yawm al-qiyamati za a zo auna a dora ma'auni da za a auna aiki a gobe kiyama yake cewa falaw wuzina fihi as-samawati wal-ard yake cewa la wasi'at fataqulu al-mala'ikatu ya rabb Salman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dora ma'auni a gobe kiyama wannan ma'auni idan aka dora shi gobe kiyama inda za a auna sammai da kasai da wannan ma'aunin sai ya yalwace su sai ya dauke su sai mala'iku idan suka ga girman abin sai su ce ya rabbi liman yazinu hadha ya ma'aikin Allah ya ubangiji subhanahu wataala wannan abu danwa aka dora shi waye za a ma hisabi da wadannan abubuwa fa yaqulu Allah sai Allah ya ce liman shi'tu min khalqi ga wanda na ga dama na so a cikin bayina su zan auna aikin su a saman wannan sikelin fa taqulu al mala'ika mala'iku su firgita hankalin su ya tashi sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatak tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ban bauta maka ba haƙiƙanin yanda ya kamata mu bauta maka ana cikin haka kuma wayudha'u sirat sai a zo a ginda ya siradi shi ma a zo a ajje shi idan aka ajje wannan siradin mala'iku ne su sake cewa man tujizu ala hadha waye zai zo ya gitta akan wannan fa yaqulu sai Allah ya ce man shi'tu min khalqi wanda naga dama a cikin bayina shi kuma siradin ana dora shi ne a saman wuta jahannama fa yaquluna hay mala'iku su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatak ya ubangiji tsarki ya tabbata a gare ka ba mu bauta maka ba haƙiƙanin yanda ya kamata mu bauta maka ɗan uwa musulmi lalle idan aka zo dora wannan abin da ya shahi auna aiki da wucewa a saman siradi to babu wani wanda yake tuna wani shine Allah subhanahu wataala yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsuhu wallahu ra'ufun bil ibad Allah yake cewa yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar za'a baiwa dan adam labarin a wannan ranan abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar komi za'a bashi labarin ga kaza kaza ne za a auna mishi ayyukan da ya aikata, sannan wajen auna aikin nan kuma awo ne za a yi kala uku. Awo ne kala uku. Abu na farko za a auna kai a karan kanka, kai bawan. Abu na biyu za a auna aikinka. Abu na uku za a auna takardun aikinka, kamar da makaranta hadisin da ya gabata. Saboda a tabbatar wa ɗan adam cewa fa awo ne wanda yake babu sakaki ko ganganci a cikin shi, awo ne wanda yake na adalci. Kasancewar lokaci ya gabato mu ɗauki gaba ɗaya auna shi bawan a karan kanshi. Ai so sai mu jinkirta auna aiki da auna takardun aiki da sauran abubuwan da za su biyo, wanda wannan shunhuda ce akan yaya za mu kai zuwa ga samun ayyukan za su samu aunin mu yayyauni a gobe kiyama. Duka za mu ji su insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya, wanda ayyuka ne in kana gabatar da su to auninka zai yayyauni a gobe kiyama. Abu na farko bawa za a auna shi. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda a gare shi, annahu kana yajtani siwakan min al-araq. Ya kasance wani lokaci yana haman curo iccen aswaki danye. Wa kana daqiqa saqain, ya kasance kwabrin shi kale kale ne. Faja'alat ar-rihu tukfi'uhu, sai ga iska tana wasa da shi. Fadhahika al-qaumu minhu, sai mutane suka rika yi wa Abdullahi dan Mas'ud dariya akan abinda yanda kwabrin shi yake, sannan kuma da irin rishin sabatin shi a cikin sama wannan iccen. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah yake cewa wanda suke mushi dariyan nan, mimma tadhakun, akan me kuke mushi dariya? Qalu ya nabiyallahi min diqqati saqaihi, suka ce ya ma'aikin Allah saboda irin yanda kale kwabrin shi kore sirirai ne, ma'ana basu da girma. Fa qala, sai manzon Allah yake cewa ku sani cewa wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min uhudin, waɗannan kwabrin na Abdullahi dan Mas'ud ina muku rantsuwa da Ubangijin da raina yake hannun shi, wannan yaunin da suke da sun hi dutsun Uhudu yauni a saman ma'auni a gobe kiyama. Kaga kenan wannan kabarin nashi za a dora su, kenan za a dora shi a karan kanshi shi ma auna shi. To wannan awo kuma ba girman jiki bane ba. Ba girman jiki bane, imani ne. Abu Hurairah Allah ƙarin ra'aka da shi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أبو هريرة يكي كما قال صلى الله عليه وسلم يتي إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين زأزود متنكات ميمي يوم القيامة قوم القيامة أما ضد إرين جرمان ديكي دا لا يزن عند الله girman shi da yaunin shi bai kai ba a wajen Allah janaha ba'udatin, bai kai yaunin fiffiken sabro ba. Ka duba saburan da kai shi nawa yake, to ba ma saburan gaba ɗaya ba, fiffiken shi daidai da fiffiken sabro, wannan mutumin yaunin shi bai kai ba a wajen Allah, saboda sakka yau yake honko ne kawai, babu wani aikin alheri tare da shi. Sai manzon Allah ya karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za a tabbatar wa irin waɗannan mutane ba, waɗanda ba su aikata alheri ba, idan aka je awo a gobe kiyama ba su da wani wazan, ba su da wani yauni. Da aka kaga yaunin dan adam yana da alaka da irin ayyukan alherin da yake aikatawa. Insha Allah ta'ala za mu dakata a nan, kenan sai zamantu matashiyan karatu mu sati mai zawwa, auna aikin mutum, sannan kuma da auna takardun shi, wanda har za mu kai zuwa ga ambata irin abubuwan da in kina karanta kina aikata su, kana aikata su, ina aikata su, wannan zai kai mu zuwa ga samun ma'aunin mu yayyauni a gobe kiyama. Fatan mu Ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu dacewa, Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da zurriyar mu, Ubangiji subhanahu wata'ala ya rahama ga mahaifan mu, Allah ya musu rahama, Ubangiji subhanahu wata'ala albarkaci rayuwar su waɗanda suka rasu a ciki, Allah ya musu rahama. Ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da yayi tsanani Allah ya sauƙaƙa mana shi. Allahumma yassir wala tu'assir, Allahumma yassir wala tu'assir, Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya, اللهم هون علينا مصائب الدنيا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.